sannan a hankali dai abin yana yaduwa tun daga jihohin Neja da Kano da Bauchi da Kaduna da Katsina kuma dukkan su ƴan jam'iyyar APC ne labaru ke nunin cewa an yi wa tsofaffin gwamnoni da ma masu ci a yanzu bore har da jefe-jefe a wuraren taruka yanzu kuma an ce abin ya kai kan ƴan majalisar tarayya masu wakiltar waɗannan jihohin musamman a mazaɓin Neja ta Arewa da Bauchi ta Tsakiya da wasu sassan Kano da Kaduna da Katsina Abdulhamid Dan Kirko matashi ne kuma ɗan jam'iyyar APC ne
akwai wasu ma magallami ne ba su yakuni ba su cizo in suka je majalisu suna zaune ne ba su san me ake nufi da wakilta ba an zabe su kawai karkashin jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari sak wanda ake magana a ce sama da ƙasa Isaac dan haka yace ayi duk wanda yake APC da akai sak da shi ya samu wannan alfanu
ita kuwa shugaban mata ta jam'iyyar APC din Dr. Ramatu Tijjani ta ce da irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe ne ake iya gina demokradiyya kuma ta ce ko gobe za a yi zaɓe a Najeriya sak za a yi
da na jin wata ma APC sak za a yi daga sama daga wani local government state jiha kenan har binnin tarayyar Najeriya sak inda muka yi da aka za a kara mata uwaye gidaje mu ka san inda ke kona mu muke cikin ta da mu muke cikin Najeriya nan mun san zafin ta lokacin da ba mu iya bacci ido a rufe muna tsoron ba ma ba mai ba mu iya zuwa sana'o'in mu ba mu iya zuwa kasuwa muna tsoron ba ma ba mai gareji baban mu ba ma ba mai yaran mu su je makaranta baban su ba subhanallah yanzu a Najeriya muna bacci hankali kwance muna zuwa wurin sana'o'in mu amma hankali kwance kan mutum na baya tattalin arzikin Najeriya na dawowa to me yasa kowace mace yanda muka yi muka taka rawan a zuwa gani ba za mu ƙara yin gangami mu yi APC sak ba to APC sak za mu yi daga kasa har sama
a nasa tunanin Awal Musa Rafsanjani shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam yana ganin sai an yi da gaske a wajen zaben shugabanni
ba zai yiwu mu ci gaba da ɗiban waɗanda ba san ma abin da ake kira jagoranci ba idan mun tun sune suke jagorantar mu a cikin harkar gwamnati ne zartarwa ko kuma harkar majalisa din dole ne a kawo tsarin da za a samu shugabannin da sun kware kuma suna da gaskiya suna da amana suna da fuskanta kuma suna da kishin kasa ba barayi bane ba masu cin amana bane ba waɗanda suke albazumanci da dukkan jama'a bane
duk da cewa waɗanda abin ya shafa suna amfani da kafafen yaɗa labarai na yanar gizo suna ƙaryata labaran na tambaye barista mai nasara Kogo Ibrahim ƙwararre a fannin kundin tsarin mulki ko akwai wani mataki da waɗannan ƴan majalisun ka iya ɗauka na kare kawunan su ga abin da yake cewa
ita gwamnati musamman ma bangaren zartarwa tana da babban gagarumin nauyi na tabbatar da tsaro din su kamar yadda sashi na 14 sakin sashi na 1 da na 2 a cikin baka suka yi bayani cewa tsaro da tabbatar da jin dadin jama'a shine makasudi na farko na kafuwar gwamnati to waɗannan bayan Allah kuma idan aka bi a shari'ance suna ɗaya daga cikin bangare mafi ƙarfi mafi girma domin bambancin mulkin soja da gwamnatin farar hula ita ce wato gidajen ƴan majalisu dinnan shine bambanci na farko to saboda haka ƙashin bayan demokradiyya shine gidajen waɗannan ƴan majalisu waɗanda suke waɗannan aiki idan kuma mutane sun tafi sun sa kinge na cewa ƴan majalisun nan ba za su iya zuwa su gana da su domin su iya sanin matsalolinsu wanda shine madogarar irin nagartar dokokin da za su shirya mu ƙasa to abu ne na kaico
Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya